إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tabaka mudahallara majalisin muna karatun iziya yau ranar Alhamis 14 ga watan Rajab shekarar Hijira 1440 daidai wanda yazo daidai da 21 ga watan 3 miladiya 2019 muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka muna karatu a fasalin da yake magana akan abubuwan da suke warware alwala to kamar ina ga mun kammala su za mu tashi ne a wajen da malam yace wa yahrumu alal muhdithi as-salatu to gabanin mu shiga karatun mu na yau idan mun koma fasalin zamu ga yadda malam ya fasalta shi kashi hudu yace abubuwan da suke warware alwala guda hudu ne yana nufin kala hudu ne kuma a kowane bangare cikin hudun ta yi a samu wasu abubuwa wanda sun fi daya kamar yadda muka gani tsari ne yazo da shi wanda ba irin tsarin da muka saba a littafin baya ba kuma a haka ya kawo waɗannan nawaqit abubuwa masu warware alwala din na farko ya kawo ridda mun yi magana akan ridda na biyu ya kawo shakka kuma mun yi magana akan shakka da rabe-rabenta sannan kuma na uku ya kawo asbab na uku ya kawo hadasi kuma mun yi bayani akan meye hadasi sannan na hudu ya kawo asbab sabubba to ko kusan kowane bangare mun tattauna a kai kawai abin da ya sa yanzu na so mutuna shine in kara tuna mana cewa ba wai yana nufin abubuwan da suke warware alwala abu ne kwaya hudu ba yana nufin kala hudu ne ko kuma sannan na hudun da ya kira shi asbab to shi wannan karkashinsa sai ya kirgo sabubban su ma har guda sabubban su ma ya kawo su har guda ko hudu ne guda uku sabubban su ma ya kawo su guda uku ya kawo caba mace da sha'awa ya kawo taba al'aura sannan kuma ya kawo gushewar hankali to duka waɗannan za ku gare su ne wanda idan da a ce za a irgo su ba tare da an kasa su gida hudun nan ba to sun haura goma saboda yadda suka dinga yin rassa amma duka abin da ake bukata shine mutum musulmi ya ilmanci waɗannan abubuwa ko bai kiyaye guda nawa ba ne amma dai ya san abin da yake karya alwala da abin da baya karya alwala. Shi amfanin ilimin kenan. Abin da duk bai zo cikin karatu ba cewa yana karya alwala, to bai kamata kana dalibin ilimi mai karatu a cikin gari a rikita ka ba. Domin haka kawai da karatunka da komai sai ai wasa da hankalinka a wani wajen. A ce abu kaza yana ɓata alwala, kuma baya cikin abubuwan da suke rore alwala. Don haka amfanin ilimi shine mutum ya kiyaye shi, ya fahimce shi, ya kuma samu tabbas da abin da ya sani, har sai lokacin da ya samu wani ilimi daban wanda ya fi tabbas a kansa. Amma galibin abin da yake samun mu, sai ka ga mutum ya yi karatu, ga abin da ya karanta a littafi, to amma kuma sai a zo ana rikita shi da waɗansu abubuwan da ba ilimi ba ne ma kwata-kwata. Ina jin na taɓa yin makamancin wannan maganar lokacin da muke magana a kan ruwa a cikin littafin Ashmawi. Mutum ne ya yi karatu a kan ruwa da rabe-raben ruwa, mai tsarki da mara tsarki, da najasa da waye da sauransu. Ya riga da ya fahimci me ye ruwa, wane iri ne ake alwala da shi, wane ne baya alwala amma yana iya, ana iya girki da shi, ana iya kunu da shi, wane ne kuma bai yiwuwa ma aiko da wanka da shi, sai dai a zubar najasa ne. Duka ya san wannan. To amma ga ruwa nan in aka ce puta ta fada, sai ya samu shakka, ko a ce yara sun yi wasa da shi. Babu komai a ruwan, amma saboda an ce yara sun yi wasa da shi sai ya shiga shakka, ko an ce an jefa puta sai ya shiga shakka, ko an ce an jefa takalmi sai ya shiga shakka. Alhalin a karatunka baka ga yadda aka ce maka ruwan da puta ta fada ba shi da tsarki ba, ruwan da takalmi ya fada, ruwan da yara suka yi wasa, ka'ida aka baka, in ka tafi akanta to ba abin da zai kuma rudar da kai. To mu dinga zama masu confidence da ilimin da muke da shi, kar wani abu ya daga mu daga ilimin mu sai ilimi. Idan ilimi ya zo ya shafe wanda muka sani da, to sai mu aje wanda muka sani da mu koma sabon ilimi. Wannan kuma shine wajibi ga dukkan musulmi. Duk da cewa a mazhabar malikiya an kammala kawo abubuwan da suke karya alwala, amma a wata mazhabar kamar mazhabar hanbaliya suna da sauran abubuwan da suke karya alwala, amma su malikiya ba sa ganin yana karya alwala, shi yasa ma ba sa kawo shi a littafansu. Shine cin naman raƙumi. Cin naman raƙumi a wasu mazhabar yana karya alwala, amma a malikiya baya karya alwala, domin abinda suka tafi a kai shine ƙarshen abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya bari, shine ba a sake alwala don an ci dukkan wani abin da aka dafa shi a wuta daga ciki har naman raƙumi. Da haka sai suka tafi akan cewa naman raƙumi baya karya alwala. To ba buƙatar mu shiga matsalar naman raƙumi, mu jawo kanmu lokaci saboda baya cikin maudu'in da ke gabanmu a littafi. To malam yace wa yahrumu 'ala al-muhdithi as-salatu, yana haramta ga mai hadasi yayi sallah, wa tawafu da tawafi, wa sujudu tilawati da sujudat tilawa, wa sujudu sahwi da sujudar rafkanwa, wa massul mushaf bi yadihi da taba mushafi wato littafin alqur'ani bi yadihi da hannunsa, aw bi udin ko kuma da wani ice ko sanda, wa hamluhu bi kharitatin da daukansa da gafaka, ita ce jikar da ake sanya alqur'ani a ciki aw ilaqatin ko kuma da maratai wannan kusan abu daya ne duk da akwai dan bambanci kadan gafaka ita ce ita kanta jakar da yake cikin ilaqa kuma shine wato igiya maratai dake jikin gafakar to koda a ce maratayin ya dauka bai dadimi jakar ba sai ya dauki igiyar maratayin to kowannan ma shine mallan yake nufi da ilaqa wayajuzu masul lawhi lil muallimi malaka ma ya halatta taba ko shafa allo lil muallimi ga malami mai karantaswa wal mutaallimi da dalibi mai koyan karatu ala ghairi wudu'in ba tare da alwala ba wa masul juz'i haka ya halatta taba wani yanki na alqur'anin juz'i lil mutaallimi ga mai koyan karatu walau kana balighan ko da ko baligi ne wa yukrahu lisibyani massul mushaf anki ga yara su taba al mushaf littafin alqur'ani al jami'i lil qur'an wanda ya tattara alqur'anin baki daya min ghairi wudu'in ba tare da alwala ba to mallan ya irgo mana abubuwan da aka hana aikatawa ba tare da alwala ba da kuma abubuwan da ya halatta aka yi rangwame aka yi gafara a aiwatar da su ko da babu alwala a bangaren abubuwan da aka hana ba tare da alwala ba mallan ya kira haramci sai ya irgo waɗansu abubuwa kun sani duk abin da aka ce masa haram tarifin da malamin usul suka yi wa haram shine abinda wato mai aikata shi ya cancanci hukuba mai aikata shi ya cancanci Allah ya masa hukuba amma wanda ya bar shi saboda Allah to za a ba shi lada ko kuwa a ce shine abinda shari'a ta yi umarni da shi umarni mai ƙarfi ta yanda a shine abinda shari'a ta yi hani a kansa hani mai ƙarfi ta yanda aikata shi zai iya kaiwa mutum zuwa ga hukubar Allah maɗaukakin sarki duk abin da aka ce masa haram babu wanda yake haramtawa sai Allah kamar yadda babu wanda yake halaltawa sai Allah ana samun haram ne kadai ta hanyar hani idan Allah ya hana aikata abu ko manzon Allah alaihi salatu wassalam ya hana aikata abu kuma wannan hanin ya tabbata a haka ba tare da wani dalili ya zo ya rage masa ƙarfi ba to yana nan a matsayinsa na haram amma batin Allah da manzonsa in ban da wahayi babu abin da yake haramtawa wahayi ne kadai yake haramtawa kamar yadda wahayi ne kada yake halaltawa don haka fadin mallan ya haramta ga mai hadasi yayi sallah wannan mallan yana ishara zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce da annabi alaihi salatu wassalam yana cewa la yaqbalu Allahu salata man ahdatha hatta yatawadda Allah baya karban sallar wanda ya hadasi har sai yayi alwala cewa Allah baya karban sallar wanda ya hadasi har sai yayi alwala wannan ya nuna rashin itibari rashin la'akarin shari'a da wannan sallah kuma malamai duka sun yi ijma'i akan cewa an hana yin sallah tare da hadas. An hana yin sallah tare da hadas. Kamar yadda wata tsohuwar riwaya la yakbaru Allahu salatan bighairi tahur. Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba. Babu wani abin da ya nuna sassauci na shari'a cewa mai hadasi zai iya yin sallah da hadasinsa, sai dai idan ya samu kansa a wani laruri wanda ba hali ya yi alwala, ba hali ya yi taimama, kuma lokacin sallah ya yi zai wuce, to wannan shi ne malamai suka yi sabani a kan matsayinsa, yayin da wasu suke ganin cewa tunda dai yana da hadasi kuma mai hadasi baya sallah, to ba hali ya yi sallah, haka zai haƙura kuma ba zai rama ta ba. Wasu kuma suke ganin tunda laruri ne ya same shi kuma lokacin sallan nan ya yi, kuma sallan nan tana da alaƙa da lokaci ne, kuma ana magana da shi a matsayinsa na mukallafi baligi mai hankali, rashin alwala ko rashin tsarki ba zai hana masa yin sallah ba, matuƙar yana nan a musulminsa, innal mu'mina la yajus, don haka zai yi sallar shi a haka, shi ne halin da ya samu kansa. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, kuma in yayi ta a hakan ba zai rama ba. Wasu kuma suna ganin a'a, lallai sallah dai kam sai da tsarki, amma idan haka ta same shi to ba hali ya yi sallar, amma idan ya fita daga wannan yanayi to zai rama ta. Wasu kuma suka ce a'a, zai yi ta a wannan lokacin a hakan halin da ya samu kansa, sannan idan ya fita daga wannan yanayi kuma ya samu damar yin alwala ko taimama, sai ya yi alwala ɗin ko ya yi taimamar ya maimaita ta. To kun ga wannan matsala ce gaba ɗaya da take wayo akan wanda ya shiga cikin larura. Amma haka zikau mutum ya yi garaje ya yi sallah babu alwala da hadasi, babu shakka ya zo da mummunan al'amari wadda malamin ahlari har sai da masa hukuncin kafirci. Duk wanda ya yi sallah babu alwala da gangan, malamin ahlari ya ce kafiri ne, duk da malamai sun ce wannan hukuncin ya yi tsanani, domin ba a saurin yin wa mutum hukunci da kafiri har sai idan an ba shi uzuri tukunna. Almuhim, ba a sallah da hadasi, shari'a ta hana haka. Mara alwala ba zai yi sallah ba sai ya yi alwala, haka nan mai janaba ba zai yi sallah ba sai ya yi wanka ko taimama, haka nan mai haila ba za ta yi sallah da haila ba sai ta yi tsarki, ta yi wanka ko taimama. Wa tawafu da tawafi, malam ya sanya tawafi atafi a kan sallah, sai suka yi tarayya cikin hukuncin haramci. Kamar yadda ya haramta a yi sallah ta hadasi, haka ya haramta a yi tawafi, kamar yadda a bayanin malam yake nunawa. Sai dai a da bambanci tsakanin sallah da tawafi, wasu malamai suna ganin cewa babu wani dalili wanda ya fito ƙarara ya shardanta tsarki a tawafi, musamman ƙaramin tsarki na alwala, ba wani abin da ya zo ƙarara ya shardanta cewa mara alwala sai ya yi alwala ya yi tawafi. Babban abin da aka samu a wannan babi shi ne hadisin da ya inganta daga Annabi alaihi salatu wassalam da yake cewa at-tawafu bil baiti salatu ghayra annakum tatakallamuna fihi. Tawafi, zagaye wannan ɗakin sallah ne in banda dai kuna yin magana a ciki. in banda kuna magana dawafi, ma'ana sai wannan hadisin ya nuna bambancin dawafi da sallah kadai shine ana yin magana. To amma kuma wannan hadisin ta fiskar inganci ya sha wahala a hannun malamin hadisi, wanda da dama cikin malamin hadisi sun lura da wannan hadisin suke hadisi ne wanda ba shi da inganci. Kuma ala farqi sihhatihi, idan ma an ce ya inganta, da aka ce dawabi zagaye Ka'aba sallah ne, in banda kuna magana a ciki, to ai za mu ga waɗansu abubuwa a dawafi wanda sun saba wa na sallah. Ba iya bambancin dawafi da sallah shine magana ba kadai, tafiyar mafa da gudu da sarfar da kuma barin alkibla, ai ba Ka'aba ake fuskanta ba. Sannan ba dole ne a karanta Fatiha ba dawafi, ba a rukuwa dawafi, ba a sujada dawafi, sai ya zama bambance-bambancen sallah da dawafi bai takaita kadai a magana ba. Don haka sai irin waɗannan malamai masu jayayyar hujja da wannan hadisin suka ce da wani dalili shi tsarkin ya shiga, inda daga abubuwa sun fita sun bambanta sallah da dawafi ba magana kadai ba. To wani dalili ne ya nuna cewa shi tsarki yana ciki, sai ya zama ana bukatan wani dalili kuma daban ba wannan ba. Wannan kan bai fito ƙarara ya sanya tsarki a cikin dolen dawafi ba. Suka ce amma hadisin na Aisha radiyallahu anha, idan shi hadisi ne tabbatacce cikin Muslim, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita, isna'i ma yasna'ul hajju ghayra an la tatufi bil baiti hatta tatuhuri, ki duk abinda mai aikin hajji yake yi na ayyuka, amma fa ba za ki yi dawafi ba, ba za ki kewaye wannan daki ba sai kin yi tsarki. Duk abinda mai hajji yake yi na aiki, Amina, Arafa, Muzdalifa, Jamra, wajen jifa, duka mara tsarki zai iya yi ba sai da tsarki ake waɗannan abubuwan ba. Amma sai ce amma fa ba za ki yi dawafi ba sai kin yi tsarki. To wannan waƙi'a ce da ta faru a kan Nana Aisha a sakamakon jinin haila. Sai suka ce wannan ya shafi hadasi babba ne, mai janaba ba zai yi dawafi ba, mai haila ba za ta yi dawafi ba, mai nifasi ba za ta yi dawafi ba, amma mai alwala babu abin da ya nuna cewa shi ba zai yi dawafi ba. Ai mara alwala, mara alwala ba abin da ya nuna cewa shi ba zai yi dawafi ba. To amma ko da dai waƙi'ar ta faru akan Nana Aisha ne, kuma akan magana ce ta haila, amma lafazin ai ya game da ya ce ghayra an la tatufi bil baiti hatta tatuhuri, ba za ki dawafi ba sai kin yi tsarki. Lafazin tsarkin nan ya game da maganar jininta, ya game da duk abin da za ki rashi tsarki. Don haka salama shine mai dawafi ya yi alwala gabanin ya yi dawafinsa. Amma irin Imam Abu Hanifa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shi ma ya bi bayan ra'ayin Imam Abu Hanifa cewa dawafi ba sai da alwala ba. Don haka mutum idan ya je zai iya dawafinsa ko ba shi da alwala, saboda rashin dalili da yake da ya wajabta mai dawafi ya yi alwala. Kuma madarin zancen akan dai wannan hadisin da na ambata muku ne shine kaiwa da komowar zancen. Amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa sai da alwala ake yin tawafi, kuma wannan shine abin da ya fi kwanciyar hankali, kuma shine fita daga sabani, shine abin da malam ya kawo a nan cewa tawafi yana daga cikin abin da yake bukatar alwala, ba a yin sa babu alwala. To akan wannan fatawar, mutum in ya je Ka'aba ba zai yi tawafi ba sai ya yi alwala, sannan hakan nan idan yana tawafi alwalar shi ta warware, zai koma ya sake alwala, ba zai ci gaba ba, ba zai karasa ba, zai koma ya sake alwala, kuma idan ya dawo ya dauko daga farko. Sabanin idan sallah ne aka tare na tawafi, idan sallah aka tare na tawafi zai fiskanci Ka'aba a yi sallah, idan an kidar daga yadda yake sai ya dora tawafinsa, ba zai koma daga farko ba. Amma idan alwala ta warware har ya fita yaje ya sako alwala ya dawo, to wannan zai dauko tawafinsa daga farko, domin rashin alwalar ya riga ya bata aikin. Malam ya ce wasu judu tilawati da sujjadar tilawa. Malam ya kawo sujjadar tilawa daga cikin abubuwan da ya haramta a yi su babu alwala. To kamar yadda muka ambata da farko cewa haramci haƙƙin Allah ne, kuma ba a sanyawa abu haram sai idan akwai dalili da yake nuna haramcin, ko da kuwa dalili ne na ihtiyati kamar yadda muka yi bayani a tawafi yanzu. Sujjadar tilawa ita ce sujjadar da mai karatun Alkur'ani mai girma yake yin ta, a sakamakon ya zo wani mahalli na sujjada a cikin Alkur'ani mai girma, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara a cikin littafinsa bisa hikima tasa. Sujjada mafi yawan abin da aka ambata na sujjada a cikin Alkur'ani mai girma sujjada 15, mafi karanci kuma sujjada 11. To wuraren wannan sujjada sunna ce daga sunnonin karatun Alkur'ani mai girma na ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam, ko a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba, mai karatu ya iso sujjada yana faduwa yana mai yi wa Allah sujjada. To matsalar da malam ya kawo ita ce, shin mun san cewa mai sallah idan a cikin sallah ne, to dama da sarkinsa, dama da alwalarsa, ya iso sujjada shikenan sai ya fadi ya sujjada. To amma yadda mushkilar take shine, idan ba a cikin sallah bane ba fa, yana karatun Alkur'ani mai girma ba a cikin sallah ba, shin akwai bukatar wannan sujjada sai yana da alwala ya yi ta, ko kuwa zai iya yin ta koda ba shi da alwala? To wannan malamai suka ce babu wani abin da ya zo na dalili Alkur'ani ko sunna wanda ya ce sujjadar tilawa ga wanda ba a cikin sallah yake ba sai da alwala ko da tsarki sannan ya yi ta. In banda kadai waɗanda suke sanya sujjadar tilawa suke sanya sharaɗin daga cikin sharuɗanta alwala, sun yi kiyasanta akan sallah ne, saboda sujjada aiki ne daga ayyukan sallah. Kana iya cewa ma babu sujjada sai a sallah, in banda irin wannan ta tilawa da kuma ta shukura da suka tabbata a sunna. Dan haka sujjada aiki ne daga ayyukan sallah. To kiyasi ne malamai suka yi, tunda ku sujjada aiki ne daga ayyukan sallah, to tana bukatar abin da sallah take bukata. Na ɗaya, tana bukatan alwala. Na biyu, tana bukatan kabbara. Na uku, tana bukatan fiskantan alkibla. Na hudu, tana bukatan sallama. To wannan tashbihi ne, kamanta ta suka yi kawai da sallah sai suka bata wannan hukunce-hukuncen. Amma babu dalili ingantacce kamar yadda malamai suka faɗa wanda yake nuna haka. Tunda babu dalili kuma, to ba zancen a saukar da haramci, domin ko da dai
kiyasi yana bada hukuncin sabuwar mas'ala daidai da hukuncin tsohuwar mas'ala, ma'ana da akai kiyasin sujadar tilawa akan sallah, to da ake kiyasin mai yuwa ne, to da sujada za ta dauki hukuncin sallah, to amma ba mai yuwa bane, kiyasi ne ma al-fariq. Sallah tana da hukunce-hukunce da suka saba wa na sujadar tilawa, sallah tana da kaifiya irin yadda ake yin ta, yadda ta saba sujadar tilawa, da haka kiyasin sujadar tilawa akan sallah kiyasi ne da abin da bai yi da daidai da shi ba. Zance mai inganci ga wanda yake karatun Alkur'ani mai girma, ko yake sauraron karatun Alkur'ani mai girma, aka zo sujada, to yana iya faduwa yayi wannan sujada ta tilawa ko da ko baya tare da alwala, saboda rashin dalili da yake sanya sai da alwala, ko da ko ba alƙibla yake fuskanta ba, kuma ba lallai ne sai yayi kaffara harama ba, kawai zai fadi yana mai sujada, ba lallai ne sai yayi kaffarar dagowa ba ko kaffarar tafiya ba, kuma ba bukatar sai yayi sallama, a halin da yake ciki duk zai yi mai zai yi sujada. Sujada ta tilawa ibada ce mai zaman kanta wacce ake yin ta sanadin zuwa wata gaba daga ayoyin Alkur'ani mai girma, ba sallah bace ba, don haka ba za a bata hukuncen sallah ba. Mumini yana iya yi wa Ubangijinsa sujada a duk yadda dalilin sujada ya kama shi, ba sai ya kasance tare da alwala ba, kamar yadda sujadar shukura ta godiya ita ma haka ne. Mutum ya ji ko ya ga abin da ya faranta masa rai, ya fadi daga yadda yake, ko a tsaye ko a zaune ko yana kwance, ya fadi yana mai sujada mai godiya wa Allah subhanahu wataala, shi ma ba a shar'anta masa sai yayi alwala, sai ya fuskanci alkibla, sai yayi kaza, sai yayi kaza ba, ko sujada ce bauta ce ta musamman ta ainihin wato kusantan Ubangiji subhanahu wataala, wanda ba a shaddanta mata tsarki ba. Don haka wannan sujudu tilawa da malam yace zance mai inganci, sujudu tilawa bata daga cikin abin da yake sharadi ai mata alwala. Wa sujudu sahawi da sujudar rafkanuwa, sujudar rafkanuwa tana daga cikin sujuda wanda suke da hukuncin sallah, ba dan komai ba sai dan ai ita a cikin sallah take, ko da ta bayan sallama ce ai ta gyaran sallah ce, da haka kaga dole ita ba za ka raba ta da sallah ba, suna tare da sallah, to ita ba a yin ta sai da alwala. Wai anan misalinta, da a ce mutum zai kasance akwai sujada ba'adi a kansa, sai kuma ya rafkana ya manta bai yi ba, yayi sallama, sai sallama ya tashi ya tafi, sai daga baya abadin sai ya tuna, kamar yadda malam mai azhari yake cewa zai yi ta ko da bayan shekara, da haka ita ba ta wucewa, ya ce shekara ne ba wai dan in shekara ta yi shikenan kuma ta wuce ba, a kawai nuna maka cewa ita ba ta wucewa. To a lokacin da ya tuna cewa sallarsa da ya yi ta la'asar din yau din nan, ashe akwai ba'adi a kansa kuma bai yi ba, to yanzu lokacin da ya tuna kuma ba shi da alwala, to zai garzaya ne ya yi tsarki, ya yi alwala, ya yi kabbarar harama, ya zauna a zaune, ya yi kabbarar tafiya sujada, ya dago da kabbara, ya koma da kabbara, ya dago da kabbara, ya yi sallama, ba sai ya sake sallar ba, amma tun da gyaran sallah ce tana da alaka da sallah, to shi yasa ta dauki hukuncen sallah. da haka ita sujadar rafkanuwa ta sha bamban da sujadar tilawa. Malam ya ce wa massul mushaf bi yadihi, wannan har zuwa ƙarshe taɓa mushafi da hannunsa, aw bi udin ko da sanda, wa hamluhu da ɗaukansa, bi khirqatin bi khariqatin da gafaka, aw illaqatin ko maratai. Wannan malam duka ya musu hukunci ɗaya, cewa hukuncin ɗaukan alqur'ani ne. Sai da irin wannan malamai suna bambanta jakar da alqur'ani, jakar alqur'ani mai girma da kuma jakar da alqur'ani yake cikinta. Jakar alqur'ani mai girma da yake ciki da kuma jakar da alqur'ani ke cikinta, bambanci ba? Yawwa, jakar alqur'ani dama gidansa ce, don haka ɗaukanta ɗaukansa ne. Amma jakar da alqur'ani yake ciki, to tayu jaka ce wacce aka sa mata wasu littattafa ko wasu kayayyaki da alqur'ani kuma a cikinta. To wannan ita idan mutum ya ɗauke ta, ya ɗauki jakar kaya ne ko ya ɗauki jakar littafa da alqur'ani a ciki, babu komai, ko da ba shi da alwala har a wajen malamin malikiya. Saboda al-ibratu bil maqsud, abun la'akari shi ne menene abun nufi, shin abun nufin ɗaukan alqur'anin ko ku abun nufin ɗaukan kaya. Kaga idan kaya yake nufin ɗauka, to dan da alqur'ani a ciki ba matsala. Shi yasa wayoyinmu da suke ɗauke da alqur'ani, wannan fatawar ta ishe mu, wayoyinmu da suke ɗauke da alqur'ani mai girma, mushafan wa tilawatan, na mushafi da na karatu, duka suna ɗaukan wannan hukuncin. Idan ka ɗauki wayarka, wayarka ka ɗauka ba alqur'ani ba. Shi yasa dan babu alwala tare da kai, wayarka tana tare da kai, cikinta akwai alqur'ani, to anan ba za a ma hukuncin ka ɗauki alqur'ani ba, a ka ɗauki wayarka ne, amma cikinta akwai alqur'ani. To wannan ba shakka yana daidai da abin da malamai suka yi magana a kai, bambanci tsakanin jikar alqur'ani da kuma jikar da alqur'ani yake cikinta. Idan muka koma baya, wannan mas'alar da malam ya ɗauko mas'ala ce da malamai suka tattauna ta, kuma ba buƙatar mu tattauna ta mu faɗaɗa a cikinta. Wala'alla ma mun yi magana a kanta a ahlari, mun yi magana a kanta a ashimawi. Abu ne da kuka riga kuka sani, taɓa alqur'ani mai girma ga mara tsarki, ina nufin mara alwala, a mas'ala ce shahararriya da malamai suka yi saɓani a kanta. Shin mara alwala zai iya ɗaukan alqur'ani, ko mai janaba zai iya ɗaukan alqur'ani, ko ba zai iya ɗauka ba? Kuma duka zancen yana kewayawa ne kan hadisi, kan aya ɗaya da hadisi ɗaya, anan zancen yake kaiwa da komowa. Ayar ita ce ayan nan da kuka sani ta cikin suratul waqi'a, da Allah madaukakin sarki yake cewa la yamassuhu illa almutahharun, ba masu taɓa shi sai tsarkaka. Hadisin kuma shi ne hadisin nan na Amr ibn Hazm, shi ma shahararre, wanda manzon Allah alaihi salatu wassalam ya rubuta dokoki ya aika wa mutanen Yaman. Imam Malik ya kawo shi a Muwatta Mursali, Imam Nasa'i ya kawo shi, Malam Albani ya ce hadisi ne ingantacce a cikin littafinsa Al-Irwa'ul Ghalil. Wannan hadisin shi ma daga cikin dokokin, abinda aka rubuta a cikinsa, annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa alla yamassal qur'ana illa tahir, kuma kar wani ya taba alqur'ani sai in yana da tsarki. to ita wannan aya kamar yadda muke gani sabanin malamai cikin ta akan abu biyu ne la yamassuhu lamirun hu yana komawa me ne ma tukunna illa almutahharun almutahharun lafazin almutahharun suwa yake nufi ma tukunna la yamassuhu tsakanin masu cewa hudin nan fa ana nufin lahul mahfuz ne innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharun suka ce domin a ka'idan nahwu ad-damiru ya'udu ila al-mazkur al-thani mujawara ta suna da lamiri idan lamiri ya zo shi to ana mayar da shi zuwa ga sunan da yake makwabtaka da shi lalle ba shakka an ambaci qur'ani kuma an ambaci lauhi mahfuz shine kitabun maknun to amma na ƙarshe da aka ambata kusa da lamirin shine kitabun maknun innahu laqur'anun karimun zaka ce fi kitabin maknun zaka ce la yamassu alqur'ani ne mai karamci dake cikin wani littafi mai tsaro ba masu taba shi sai tsarkaka sai suka ce shi din nan shi mai shi alqur'anin ko shi wato lauhul mahfuz littafi mai tsaro din to kaga anan sai ya zama turka turka wadanda suke ganin alqur'ani ake nufi suka ce to ba a taba alqur'ani sai da tsarki wanda suke ganin lauhi mahfuzi ake nufi sai ai ana nufin lauhul mahfuz ne ba masu taba shi sai tsarkaka to har yanzu magana bata kare ba ayar sai da aka zo magana almutahharu wanda suka ce lauhul mahfuz ake nufi suka ce almutahharuna ana nufin mala'iku tsarkaka waɗanda Allah ya tsarkake su domin ism maf'uli ne ism maf'ul ne ba su suka tsarkake kansu ba tsarkaka Allah ne ya tsarkake su ko in an ce mutahhar shine abin da Allah ya tsarkake shi da kansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara mutahhara suhuf takaddu ko fefofi masu karamci marfu'a waɗanda Allah ya ɗaukaka su mutahhara ya kuma tsarkake su da haka la yamassu ila almutahharun suka ce ana nufin mala'iku ne in mala'iku ne kuma ana nufin lamirin yana kuma lahul mahfuz ne da haka ayar gaba ɗaya ma ba tana magana akan taba alqur'ani da tsarki ko ba tsarki bane su kuma wanda suka ce alqur'ani ake nufi suka ce mutahharun din ana nufin mutane masu tsarki to anan aka rabe kowa ya dauki fahimta ya dauki kashinsa aka sake zuwa hadisi shikan annabi cewa yace wa Allah ya massal qur'ana illa tahir kar ya taba alqur'ani wani ya taba alqur'ani sai mai tsarki wadansu nan take suka ce wannan hadisin bai inganta ba suka shure shi ma gaba ɗaya suka huta suka ce bai inganta ba aya kuma tana nufin mala'iku ne da lauhul mahfuz shikenan khalas magana ta kare wasu suka ce hadisi ya inganta amma hadisi ya inganta eh ya inganta sai dai waye tahir din shin tahara ma'anawiya ake nufi ko tahara haqiqiyya idan tahara ce ta ma'anawiya to nan fa ana nufin da nan gurin da ayar ma duka in ma tsarkin na mutane ake nufi ana nufin musulmai saboda ai musulmi mai tsarki ne manzon sallama yace innal mu'mina la yanjus musulmi baya zama najasa Allah yace innamal mushrikuna najasun mushrikai sune najasa mushrikai najasa ne kaga kenan mu'mine ba najasa bane dan haka da aka ce la yamassu illal mutahharun da la yamassul qur'ana illa tahir sai mai tsarki to tsarkin da ake nufi ba na alwala ba ba na wankan janaba ba tsarkin imani ake nufi da haka suka ce dukkan dalilan ma suna magana akan karkin imani ne, da haka duk wanda yake da imani zai iya daukan alqur'ani ko ba shi da alwala. Yayin da jumhurin malamai suka ce a murfa akan masiri, tunda abun akwai ihtimali zai iya daukan haka ma'anar alwala da wanka, to kawai mu yi maganin sabani, mu yi ihtiyati, kar mutun ya dauki alqur'ani sai da tsarki, tunda har manzon Allah ya ce wa alla yamassa alqur'ana illa tahir, kar mutun ya taba alqur'ani sai da tsarki. Ya kamata mu dauki magana da muhimmanci, kar mu mata sakaci, tunda dai muna ganin wannan hadisi ya inganta, to ba dalilin da zai sa mu masa tawili mu ce tsarkin imani ake nufi. Bayan kuma mun san cewa a gurare da dama idan shari'a ta ce tsarki, tana nufin tsarki dai na wanka da kuma me ko alwala. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min hatha amarakumullah. Wannan shari'a ta ambaci tsarki, amma kuma me tsarkin wanka take nufi? Tsarkin wanka take nufi da ayar alwala da sauran wuraren da Allah ta'ala ya magana akan tsarki, manzon Allah ya magana akan tsarki, za ka ga suna magana ne galibi akan tsarkin alwala ko wanka. To kaga bai kamata mu yi son zuciya sai mun zo wannan gabar mu ce shi ba tsarkin alwala ko wanka ake nufi, tsarkin imani ake nufi. Nan za mu iya cewa tunda galibi shari'a in ta kira tsarki tana nufin tsarkin alwala ne ko wanka, to anan muna bukatan dalili da yace tsarkin imani ake nufi ba wannan tsarkin ba. Don haka mu dawo, kamar yadda nace ba za mu tsawaita ba, abinda malam ya faɗa mun dawo kansa, cewa ba mai daukan alqur'ani, ba a daukan alqur'ani mai girma sai da alwala. Amma fadin malam wa yajuzu massul lawhi lil muallimi wal muta'allim, ya halatta taba allo na alqur'ani. Allo kowa ya san allo anan, yawa allo wato an rubuta wani abu ne na alqur'ani a jikinsa, ba dukan qur'ani bane, wannan ita ce al'adar allo. To kaga allo da ke abin da aka rubuta wani bangare ne, lil muallimi ga mai koyarwa, wal muta'allimi da mai koya, ala ghairi wudufa tare da alwala ba, wannan wani rangwame ne bisa la'akari da wahala da za a iya fiskanta idan an ci gaba da wannan doka, tunda dai ba dukan alqur'anin bane, wani yanki ne. Kuma wannan mai koyarwa ne, in aka ce sai da alwala to za a fiskanci wahala, mai koya ne in aka ce sai da alwala za a fiskanci wahala, saboda mai koyarwan ta iya yiwuwa zai dauki awa kamar 2 ko 3 ko 4 ko 6 ma yana fama da dalibai. Idan aka ce duk sanda ta warware ya koma ya sake wata ya dawo a ci gaba, in ta warware to kaga wani mai basir din kafin yayi awa 5 din nan sai yayi alwala 11 ko 12 tayi hamura ta kama shi, to wannan sai yayi kamada akwai wahalarwa irin wanda shari'a ba ta dora musu. To haka shi ma mai koyan, shi ma mai koyan zai zauna yayi ta karatun nan, yayi ta karatun nan, ko dan ya rike shi yake ta maimaitawa, ya rike Allah ya dafa shi yana ta kallo, ko juzuin mai izu 2 ko mai izu 5 yana ta karantawa dan ya kiyaye dan ya haddace. To kaga idan aka ce masa da ta warware ya ajiye tashi ya sako, to akwai nau'i na wahala. Dan haka wannan yafi kama da rangwamen shari'a, ka'ida ce al-mashaqqa tajlibu at-taysir, ka'ida ce a shari'a wahala tana sa a samu sauki a shari'a. Idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa, idan al'amari ya kunci to shari'a sai ta buda, idan kuma al'amari ya buda aka san sarari to shari'a sai ta suci. Wa masul juz'il muta'allim walau kana balighan, duk wannan babin su daya, wato daukan juz'i koda ba allo ba ga wanda yake koya koda baligi ne. Wa yukrahu lisbiyani mushafi, an ki ga yara wanda basu balaga ba daukan alqur'ani, aljami'il alqur'an, wato mushafi wanda ya hade alqur'ani mai girma, min ghairi wudu, ba da alwala ba. kamar yadda mai azar yace wa mai wato mai mika masa shi yake da alhaji alhakin haka din idan yaro ya dauka babu alwala kinan koda yaro ne in yi alwala to zai iya dauka to duka wannan an gina shi ne akan rangwame irin na shari'a faslun rarrabewa wa mujibatul ghusli arba'atu mala yace abubuwan da suke wajabta wanka abubuwa ne guda uku idan an ce al-ghusl a wajen malamin fiqh suna nufin wato wanka na ibada shine al-ghusl amma idan ana nufin wanka haka na jin dadi to wannan ana ce masa istihmam amma shi al-ghusl to galibi a hakika ta shari'a ana nufin wanka na ibada abubuwan da suke wajabta wanka arba'atun abubuwa ne guda uku na daya inqita'u damil haidhi yanke jinin haila yana wajabta wanka wa damin nifas da yanke jinin nifas yana wajabta wanka wal maut da mutuwa wal janabatu da kuma janaba wannan abubuwan guda hudu su suke wajabta wanka tare da cewa ba iya su ne wankan ibada ba ko yawa akwai irin su wankan juma'a akwai irin su wankan idi akwai irin su wankan shiga makka ire-iren waɗannan wanka su ba wajibi bane ana maganar ne wanka na wajibi kala hudu ne su ne waɗannan da aka lissafa yankewar jinin haila da yankewar jinin nifasi wannan shi ma ya tabbata mahalli ne na ijma'in malamai kamar yadda ya tabbata a nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Zainab bintu Abi Hubaysh da yin wanka idan jini ya dauke mata kamar yadda kuma ya umarci na Aisha da yin wanka yayin da ainihin wato ta kammala jininta ghayra Allah tatufi bil baiti hatta tatuhuri kamar da alqur'ani mai girma yake cewa fala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah kar ku kusaci masu haila sai sun yi tsarki idan suka yi sai sun tsarkaka idan suka yi tsarki domin akwai bambanci ba hatta ya tuhurna sai sun tsarkaka wato jinin ya dauke fa idza tatahharna idan suka yi wanka suka yi tsarki kenan don haka wannan duka ya nuna cewa mai haila sai ta yi wanka hakan nan kiyasi mai haila haka mai nifasi da ijma'in malamai ana bewa mai nifasi hukuncin mai haila a gurare da dama abinda yake bambanta su kadan ne nan malam yayi wata hikima da yace inqita'u damil haidhi yankewa jinin haila wa damin nifasi da jinin nifasi yankewa kaga kenan ba zuwan ne yake wajabta wanka ba inda a ce zuwa ne yake wajabta wanka to kaga kenan idan mace jinin haila ya zo mata ko sai ta yi wanka ko ba ma'anar ta yi wanka jini yana zuwa don haka daukewarsa ne yake wajabta wanka idan ya dauke to wanka ya wajaba amma da ya zo a tukunna wanka bai wajaba ba sai ya dauke wal mautu da mutuwa ma tana wajabta wanka kamar yadda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci a wanki shi abinan Zainab lokacin da ta rasu ko Ruqayya yace ikhsilnaha bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran ikhsilnaha thalathan aw khamsan in ra'aytunna huwankita sau uku ko sau biyar in ra'aytunna in kun ga damar yin biyar din haka kuma ya fada a cikin abuna a kissar mutumin nan da ya hawo yake raƙuminsa ya faɗi da shi a lokacin aikin hajji kuma ya rasu a sanadin hatsarin raƙumi sai mutumin ya rasu nan salama yake da su ighsiluhu bima'in wa sidrin wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajhahu fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan yace ku wanke shi da ruwa da magariya amma kar ku sa masa turare sannan kar ku rufe masa kansa ko fiska saboda za a tashi shi ranar alkiyama yana talbiya to wannan hadisin ma ya nuna cewa wato ana wankan gawa don haka wannan wajibci ne wankan gawa wajibci ne akan al'ummar musulmi ba akan ita gawar ba akan al'ummar musulmi wajibci na kifaya. Idan an samu wanda suka yi tawallin wannan wanka, to shikenan ya fadi akan saura. Idan kuma ba a samu wanda suka yi tawallin wannan wanka ba, gari gaba daya suka bar wannan gawa ta rube ta lalace, to dukkan su sun yi zunubi, ba za su fita daga zunubi ba har sai idan wasu sun dauki wannan gawa sun mata wanka sun je sun binne ta. Sannan wal janabatu, hakan nan janaba, ita ma janaba tana wajabta wanka. Duk daga lokacin da mutum ya samu janaba, to wanka ya wajaba kansa. Amma tunda ita ba kaman zu ba kaman haila bane, to kaga wato zuwan ta kawai yake wajabta wanka. Sai da lokaci ɗaya take faruwa ita. Lokaci ɗaya take faruwa, da zaran ta faru wanka ya wajaba. To malam zai mana bayani akan abin ita janaba din daga baya, saboda lokacin ba zai bamu dama mu shiga cikin bayanan me janaba ba. Idan mun samu iko sati mai zuwa sai mu ci gaba. Abinda muka yi daidai Allah ya bamu ladansa, abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rahman Ya Rahim. Alhamdulillah wa kafa was salatu was salamu ala habibihi al mustafa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba. Wannan bawan Allah yana cewa, don Allah ka faɗa mana dalilai na shari'a da suka hana azumi a wannan watan, da kuma dalilan da yasa da za su hana a bada lada. To ba ni ne mai kawo dalili ba, tunda abinda tambaya take cewa dalilan da suka hana azumi. Dalilan da suka hana azumi. Azumi ibada ne. Ibada ne, ba harkokin rayuwa ba ne. Harkokin rayuwa shi ne komai halal ne sai abinda aka hana. An fahimta? A rayuwa komai halal ne sai abin da aka hana. Amma a ibada kuma komai an hana sai abin da aka saka. A gane bambancin. Ita rayuwa komai halal ne sai abin da aka hana. Shi yasa za ka ga sha'anin rayuwa, za ka ga haramci Allah yake saukarwa a sha'anin rayuwa. Mata sai ya lissafo waɗanda aka hana. Abinan abinci sai ya lissafo irin wanda aka hana. Kar a ci mushe, kar a sha jini, kar a yi kaza, kar a ci kaza, kar a ci kaza. Kasuwanci sai manzo sallama ya dinga faɗan wanda aka hana, saboda abubuwa ne na halal. In an ce za a lissafo halal din, ba za ta irgu ba. Don haka haram din ce mai irguwa, abinda aka hana shine mai irguwa, don haka sai ake ambaton abinda aka hana. Amma sauran abinda ba ku ji hani a kai ba, ku je ku yi tai, shanin rayuwa ne. Ita kuma bautar Allah, ita kuma ba a saka kai sai Allah ya saka. Abinda Allah ya saka a bauta masa da shi, to da shi ake bauta masa. Abinda Allah bai sa a bauta masa da shi ba, to ba a bauta masa da shi. In an yi haramun kuma ba lada. Don haka ku kaga yanzu kenan tambayar da ta ce dalilan da suka hana azumi a wannan watan. Ni abinda zan ce shine a'a. Ai dama azumi, sallah, waye da sauransu duka an hana sai wanda aka ce ayi. To dalilan da suka saka dai su za a nema. Inda dama abu ne hananne sai an saka. Wata Ramadan akwai azumi, an saka ayi. A watan Shawwal akwai sittu Shawwal, an saka ayi. watan al-Muharram akwai tasu'a da Ashura an saka ayi, watan Dhulhijja akwai azumin Arafa an saka ayi, sauran watanni akwai azumin Litinin da Alhamis na kowane sati an saka ayi, akwai azumin kwanaki uku, sha uku, sha hudu, sha biyar na kowane wata, shi ma an saka ayi. Jama'a an fahimta? Duk waɗannan azumin da na lissafa suna da hadisansu ingantattu. Sannan haka Sha'aban, watan da za mu shiga gobe. Nana Aisha ta ce babu watan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin azumi a cikinsa kamar watan Sha'aban, amma dai shi ma baya cika shi wata guda. An fahimta? Sannan goman farko na Dhulhijja, daga ɗaya ga watan Dhulhijja zuwa tara ga wata na Arafa, don ranar goma ba azumi, ranar sallah ne. Shi ma wannan duk da sabanin dai akwai hadisi a kansa. Duk da sabanin malamai akwai hadisin, kuma zance mai inganci hadisin ya inganta. To amma azumi da sunan azumin Rajab, watan Rajab ya shigo, azumin Rajab ko ɗaya ga watan Rajab ko goma ga Rajab ko sha biyar ga Rajab ko ishirin ga Rajab ko ishirin da biyar ga Rajab ko yaushe ga Rajab, babu wani abu da ya zo shi ya inganta na azumi da sunan Rajab. Akwai kan suna nan tarkace an kawo, amma babu kuhu ɗaya. Imam Nawawi ya tabbatar da haka, Ibn Hajar ya tabbatar da haka, Ibn Taymiyyah ya tabbatar da haka, da dama cikin malamin sunna sun tabbatar da cewa babu wani abu da ya tabbata da sunan Rajab. Amma a cikin Rajab akwai Litinin, akwai Alhamis. A cikin Rajab akwai kwana uku, sha hudu, sha biyar. To kaga irin na sauran watanni idan mutum ya so sayyai. Hakan nan idan mutum ya saba yana azumi yau ya sha gobe, ya yi jibi ya sha gata, to shi ma wannan zai yi kayansa yadda ya saba yana yi azumin rabin shekara a shekara. Na haka Rajab ya zama zai ci gaba da yi ba da sunan Rajab ba, da sunan azuminsa da yake. Wato abin tsoron shi ne Allah Maɗaukakin Sarki a cikin Alƙur'ani mai girma sai ya nuna zuwa da addinin da bai saukar ba shirka ne. Haka abin tsoro ne. Ya ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Wannan hujja ce kwakwara da take nuna cewa addini sai da izinin Allah ake. Shin ko suna da waɗansu alloli shara'u lahum min ad-dini da suka shar'anta musu a addini ma lam ya'zan bihi Allah, abinda Allah bai yi izini ba? Kaga anan Allah ya nuna cewa addinin nan killataccen abu ne nasa ne. Da haka abin da ya ba da izini a yi shi ne na addininsa. Abin da wasu kuma suka ce a yi ba shi ba, ya kira su wasu allolin. Jama'a kun ga yana da hatsari kenan? Sannan me yake nuna cewa idan an yi babu lada? Hadisin nan tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin na Aisha da ta ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wanda duk ya kirkira a cikin al'amarinmu wannan. Malamai masu sharhi Ibn Daqiq al-Eid suka fassara wannan da ad-din fi amrina hadha ay fi dinina hadha, wanda yazo da sabo fil cikin addinin mu wannan na musulunci, ma laysa minhu abinda baya cikin sa fa huwa raddun, an mayar masa kayan sa. Kaga wannan nuna ba lada, kamar yadda tambayar take nunawa, take cewa kuma a fara dalilin da zai hana lada. Shi ne dalilin Dan Aisha tace manzo sallama yace man amila amalan laysa alayhi amruna, wanda ya aikata wani aikin da ba umarnin mu, fa huwa raddun, amir masa kayansa. Kaga ba lada kenan. Dan haka yanzu da sunan azumin Rajab a kwadaitar da mutum yayi azumi 10 ko yayi azumi 15 ko yayi azumci wata kamar yadda aka kwadaitar da tsofi ko kuma yayi azumci tsakiyarsa ta kande, dukka waɗannan babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kar mu ga abin da sauki mu dauka cewa ai azumi baya baci, ai bacin kenan kai ba saka ba. Wato ba a kofin irin abun, ba a kofin irin abun sai a ce za a yi shi tunda akwai irin sa. Ai yadda yake haka ake yin sa, wani lokacin shine dan mistake din da ake samu na fahimta tsakanin malaman sunna da malaman bid'a. Abun ba mai wahala bane, ba mai wahala bane. Kuma sai nake ganin wato abubuwan da shari'a ta zo da su din ma, masu ayoyi da hadisan su kansu in ka dukufa akan su ba za ka iya su ba, sun ma yawa. To me abin rigima zuwa ga wani abin da an ce babu shi? To gafarta malam, ba ni ne zan kawo dalilin da ya hana azumi a Rajab ba, mai azumin Rajab ne zai kawo dalilin, amma tare da la'akari da ingancin dalilin. Ana samun malamai su yi ta koro irin waɗannan hadisan har a rediyo, su yi ta koro irin waɗannan hadisan, kana ji ka tsammanin karatu ne. To amma tunda galibi ita bid'a tana da wata matsala, shine rashin damuwa da inganci ko rauni, kuma al'amari ne mai girma. Domin manzon sallama yace man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kisa Imam Muslim da wannan hadisin ya fara tokaciya a farkon littafin. Manzon sallama fa yace duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya tanadi gurin zaman sa a wuta. Me yasa bazan shiga taitayi na ka shiga taitayin ka ba? In dai mun yarda manzon Allah gaskiya yake, me yasa ba za mu mai da hankali akan menene da gaskiya ya faɗa, menene bai tabbata ya faɗa ba? Dole mu mai da hankali. So sanin girman abun ne yasa ake mai da hankali, amma a bar abun haka kara zube. Waɗansu sun shigo cikin musulunci nan sun yi ta ƙirƙira, sun yi ta watsawa, sun yi ta watsawa. Wani ma da aka gano shi aka kama shi aka masa hukuncin kisa kafin a kashe shi, yace oho, duk abin da za ku yi dai na watsa hadisai 3,000 daga waje na kyauta. Sun shiga. To kaga irin waɗannan abubuwan an riga an san su, kuma Allah ya hore mana malamai tun a baya, tun su Imam al-Bukhari yan baiwa, wanda za a tasa shi a gaba a kawo hadisai guda 100 da isnadin su, a wargaza hadisi isnadin hadisin ya gano an wargaza, ya canza wargajen da aka yi, ya ɗauko isnadin daidai, ya ɗauko matanin daidai, ya shirya musu ba da littafi ba da ka. Aka titsiya shi a gaban sarki da ka, aka wargaza masa hadisi 100, kuma duka sai da ya tashe su ya shirya su ya gyara su yadda suke. Allah ya mana su ƴan baiwa ba don komai ba, sai don a kiyaye wannan musuluncin, mu yi amfani da kyakkyawansa. Ba wai inda ake arha Allah yake irin waɗannan mutanen da yanzu duk akwai irinsu. Kai za ka san cewa dama irinsu Abu Huraira, in ka zo irinsu Bukhari, irinsu Imam Malik, kai ka san dama Allah ya yi su ne da nufi. Domin inda haka Allah yake yin mutane da yanzu duk akwai irinsu. Amma ba haka Allah yake yin mutane ba, ya yi su ne don wannan aikin, kuma suka yi. Hadisan nan suka ware masu launi, suka ware na ƙarya. Shi kansa ingancin ma kala-kala ne, hawa-hawa ne, na ƙololuwa gashi, inganci jigari-jigari gashi, gashi nan dai ba yabo ba fallasa gashi. Duka suka yi wannan aikin suka bar mana, mu kuma mu zo mu dinga ɗiban abin da manjagara. Gaskiya ni ina ganin ban yi musu adalci ba, kuma ban yi wa musulunci adalci ba. Don haka shawarar da nake bayarwa, idan za a kawo irin waɗannan hadisan, tun da dai magana ta yi yawa akan cewa ba su inganta ba, don abin da yasa za ku ga yawanci muna magana, wani lokacin nakan ce hadisi ingantacce, wani lokaci kuma kawai sai na kawo hadisi. ba dan kuma sai dan an riga da an mana tarbiya, ba ma aiki da hadisi mai rauni, ba ma karantarwa da hadisi mai rauni. Idan mun zo da hadisi mai rauni, muna faɗa cewa mai rauni ne. Idan kuma akwai tirka-tirka akan ingancinsa, muna ƙoƙarin mu nusar da mutane cewa akwai tirka-tirka akan ingancinsa. In mun rinjayar da ingancin mu faɗa, in mun rinjayar da raunin mu faɗa, jama'a haka tarbiyyar karatun mu yake. Don haka wannan ya sa kun samu amintuwa da mu. Idan mun kira hadisi, ba kwa tsammanin mun kawo muku gurbataccen hadisi. Don in mun kawo gurbatacce, ma za mu faɗa gurbatacce ne. To amma matsalar shi ne, idan magana ta yi yawa akan waɗansu hadisai aka ce ba ingantattu ba ne. Yanzu misalin hadisan Rajab ɗin nan, da magana ta yi yawa a littattafa, ba fa yau ba, ba jiya ba, tun shekaru 800-900 da suka wuce aka yi magana nan aka gama ta fa, ba yanzu ba ne. Don haka tunda magana ta yi yawa a littattafa, malamai suna ta faɗanta cewa hadisan Rajab ba su inganta ba. Duk wani hadisin Rajab, ko azumi, ko sallah, ko umra, ba wani ingantacce, shirya su aka yi aka watsa. To da abin da ya kamata, tunda magana ce ta ibada, ba magana ce ta kasuwa ba, ba ta tasha bace, ba magana ce ta aure ba, magana ce ta ibada, al'ada ba ta shiga cikinta. Magana ce ta ibada, son zuciya baya shiga ciki. Magana ce ta ibada, juji bola baya shiga ciki. To da abin da ya kamaci masu zuwa da irin waɗannan hadisai, sai mutum ya shiryo inda ya je gidan rediyo, sai ya tattaro hadisan, ya biya ɗauko maluman da suka inganta. Ai, akwai shahararrun maluma, an san su masu aikin inganta hadisi ko raunanawa. Ya ɗauko, ya ce wannan hadisin da muka karanta, Tirmidhi ya inganta shi. Imam al-Baihaqi ya inganta shi, Hakim ya inganta shi, Ibnu Hibban ya inganta shi, Zaila'i ya yi magana a kansa, wane ya ce, Ibnu al-Madini ya ce kaza. Ya kawo aƙalla, in bai kawo da yawa bai, kawo mutum uku ko hudu wanda suka ce ya inganta, kuma in an je an duba za a ga sun ce ya inganta. Kun ga ya tsira? Wai wannan ina faɗa ne saboda tunda abin ya zama tirka-tirka. Amma irin wannan zube ɗin, to gaskiya ne ina ganin cewa ƙalubalen da yake kan abin ya wuce a zo a yi zube a tashi. Kuma wajibi ne a kanmu mu kasance masu bincike. Ba masu bi, in mun ji ana saɓani a kan abu, to mi bincike. Amma idan muka maida kanmu cewa wane ne ya faɗa, ni kuma na yarda da shi, gaskiya za mu ɓata musulunci. Ko ni da nake wannan maganar, ban yarda ba ka ce wane ne ya faɗa kuma na yarda da shi. A'a, in na faɗi wata magana akwai saɓani a kanta, ku yi bincike. Ku yi bincike, wannan shi ne adalci. Ba wani wane ka yarda da shi, in aka tashi gaban Allah kowa kansa zai kare. Idan mutum kuskure ya yi, Allah zai masa uzuri. Amma idan mutum gangance ya yi, Allah ba zai masa uzuri ba. An fahimta? Don haka a takaice dai wannan shi ne gwargwadon abin da zan ce akan matsalar. Sannan daga ƙarshe ya ce, me ya hukuncin ƙarin alif ko ya'un ko wawun a karatun Fatiha, yana daga cikin illar da za ta iya hana abili man sallah? To lahani a karatun Alƙur'ani mai girma abu ne mai hatsari, kuma kala-kala ne. Akwai lahani wanda yake jalili, lahani wadda a fili yake yana canzawa kalma ma'ana. Akwai lahani wadda yake khafiyi, lahani ne wanda baya canzawa kalma ma'ana, sai dai kuma ɓata hukunce-hukunce ne. To idan lahani ya taƙaita ɓata hukunce-hukunce, to wannan da sauƙi, alhamdu. Kaga wannan bai kamata ya riƙe lamun ɗin ba, amma ya riƙe ta. Ko ya ce lillahi rabbil, kaga bai kamata ya ce ra ba, ra ne, ya ce ra. To duk wannan za a masa haƙuri, domin hukunce-hukunce ne na ƙawata Alƙur'ani, bai mai da hankali a kansu ba. To wannan lahani ne wanda ba shi da tasiri mai yawa, ba zai hana ma'ana ba, don haka wannan ba zai hana abu mutum sallah ba. Amma idan lahani ya kai ga yana canza harufa da ma'ana, ya ce alhamdu, alhamdu, alhalin ha'un daban, ha'un daban, kaga wannan barna ce. iyaka na abidu, kaga iyaka, kaga ba iyaka bane, iyakan yace iyaka na abidu, kuma na abidu, kuma ita ma al-kafir yace mata na'a da al-hamza, wa iyaka nastaqim, kaga nastaqim, kaga ba ita ce a wajen ba ma gaba daya, nasta'in sai ce nastaqim, kaga wannan ba ita ce ba. To wannan lahani ne da zai bata karatu da ba za a iya juran sallah da shi ba. Amma misalin da ya bayar irin karin alif ko karin wawun ya danganta a wani guri ne. Idan mutum ya ce misali alhamdulillahi alhamdulillahi, duk wanda ya san karatun Al-Qur'ani ya san ya kara wawun anan, to amma wannan karin ba zai cutar ba, amma dai sai a gaya masa ya gyara. An gane? Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, kaga nan ma bai kamata ya ji abin haka ba, amma dai wannan mashil hal ba zai za a iya sallah a haka. To shi kansa yanayin karatun ne, shi kansa lahanin yana da kyau a maida hankali wani iri ne. Almuhim dai wanda yake bata ma'ana to yana hana ingancin sallah, wanda baya bata ma'ana baya bata ingancin sallah. Shin malam mutumin da ya tsinci kansa a cikin mutanen da suke watsi da addu'ar buɗe sallah da kunutin asuba, idan zai musulmanci ya halatta yayi musu irin nasu don su samu nutsuwa? To kaga wannan compromise kenan. Ko misalan da ya bayar guda biyu hannun riga, masu watsi da kunutin, masu watsi da addu'ar buɗe sallah ba su ne masu watsi da kunuti ba, masu watsi da kunuti ba su ne masu watsi da addu'ar buɗe sallah ba. Wannan haka ne, wanda suke sallah akan malikiya ba sa addu'ar buɗe sallah amma suna kunuti na asuba, wanda suke fiqhu sunna ba sai malikiya ba, kawai fiqhu na sunna ko na malikiya ko duk yadda fiqhun da ya dace da sunna da shi suke bautawa Allah irin mu, to su kuma ba sa kunuti da asuba amma suna addu'ar buɗe sallah. Jama'a kun fahimci bambancin? Sai ce to idan ka samu kanka a ciki, shin kenan idan ka samu kanka zaka ja yan fiqhu sunna sallah, zaka iya musu addu'ar buɗe sallah baka yi musu kunuti ba, inda haka sallar su take? In ka samu kanka a cikin yan fiqhul malikiya, don wannan ba matsala ce tsakanin sunna da bid'a ba, ku dinga fahimtar abu. To ba matsala ce tsakanin sunna da bid'a ba, yau matsala ce tsakanin fiqh, fahimtar fiqh. Wanda suke tafiya akan fiqhul malikiya, in ya samu kansa a cikin zai musulmanci, yana yin kabbar harama zai fara karatun Fatiha, ba zai yi addu'a ta buɗe sallah ba amma zai musu kunuti? An fahimci tambayar sa? To anan shine ka bauta wa Allah da abin da ya umarce ka da shi. Allah cewa yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, ku ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah. Ba a compromise a musulunci, baka abin da baka yarda da shi ba, baka barin abin da ka yarda da shi, zaka cuci lahirarka. Daka abin da ka yarda da shi cewa bautar Allah ne, kuma lada Allah zai baka, to da shi zaka bautawa Allah. Kana da hujja da zaka tsaya a gaban Allah ka faɗa mashi dalilin da ya sa kai. Abin da baka yarda da shi ba cewa ba a bautawa Allah da shi, to baka yi don wani, domin Allah zai tambaye ka, Allah ake bautawa. Daka ana bauta wa Allah ne da abin da aka fahimta, ba a bauta wa Allah da shakka, ba a bauta wa Allah da abinan da yaudara, ba a bauta wa Allah da ihtiyati. Sai bare dai nayi kawai, in ma akwai lada dai insha Allah za a samu, in ba lada ma dai ai ba asara ba. Ba a haka, ana bauta Allah ne da abin da ka fahimta cewa shine daidai abin da ake bauta Allah da shi. Rufe muku da wani abin din wani limami ya taba mun complain, yace yana limanci a masallaci. To irin masallacin manyan nan ne, don haka sai babba a masallacin a wajen na ga sallar asuba ne. Wata rana an yi da sallah sai babba ya tashi yace shi gaskiya wannan sallar da ake yi din tana tsawo da yawa, gaskiya ya kamata liman ya dinga takaitawa. Shikenan liman da aka dawo washe gari sai ya takaita sallah, takaitawa, takaitawa. Da haka buri yayi sallah aka idar. Washe gari ma haka, washe gari ma haka bayan kwana uku sai wanda tijo kuma sai ya miƙa masallacin. Shi kuma miskini baya cikin manyan, sai dai manyan shekaru. Ya tashi sai ya ce jama'a ina za mu je ne? Wace irin sallah ake mana masallacin nan? To gurin wa za mu je mun yi da sallah? Sallah a Guja haka? Ha ba jama'a. To shi limamin yake ban labari sai ya ce malam kaina ya daure na rasa ya zan yi. Na ce masa gafarta malam ilimi ka bari. Ilimi ka bari, ka bauta wa Allah da abin da ka fahimta. Menene sunnar sallar asuba? Manzo Allah sallama yayi sallar asuba, me da me ya karanta? Idan wani ta matsa masa saboda ka je ka yanko naka, ko ma ka karanto ya manzon Allah ya sallar asuba, me da me ya karanta? Zo ka karanta musu, duk wanda ya ce yayi tsawo ya canza masallaci. Amma ba dalilin da zai sa a dinga dribbling da kai, a buga ka can, a buga ka can, sai barin ilimi. Allahu ta'ala alam. Jama'a za ku yi hakuri. Ga wani cin na magana yake daga hannu, bari in baka. Eh? Ah, in ka an yi sallah wa zai saurare ka. Eh. Yayi, mudun ma kuma da manzon Allah muka dogara, kai ma kuma da shi ka dogara, rahimakallah. Yace game da daukan Alkur'ani, mutum ba shi da alwala. Yanzu mun rinjaye da cewa in mutum ba shi da alwala ba zai dauki Alkur'ani ba. Sannan kuma wani lokaci mutum yana so ya karanta amma ba shi da haddar wurin da zai karanta din, sai ya dauka ya rike. Kuma gashi nan Aisha tana cewa Manzo Sallama yana ambaton Allah a dukkan lokutansa. Ya zame abin nan haka dai, kamar dai ga hujja da take nuna cewa za a iya daukan Alkur'ani mai girma da kowane lokaci. Shine nace to mu din ma da annabin muka dogara. Annabi ne yace ba mai taba Alkur'ani sai mai tsarki. La ya masal Qur'ana illa tahir. Ba mai taba Alkur'ani sai mai tsarki. Amma shi wannan hadisin da malam ya kawo, yazkurullahi fi kulli ahyani, manzo Allah yana ambaton Allah a dukkan lokutan sa, hadisi ne tabbatacce ingantacce. Amma ambaton Allah aka ce ba daukan Alkur'ani ba. Alkur'ani yana cikin ambaton Allah. Da zai karanta Alkur'anin da ka bai dauka ba, babu komai ya shiga cikin wannan hadisin naka. Amma magana dauka ne. Shi ambaton Allah a kowane lokaci bai ambaci dauka ba. To kamar yadda wannan hadisin yake banci ambaton Allah, haka wancan hadisin yake banci tabawa. Kowanne yana nan a mahallin. Allahu akbar. Jama'a ku hakuri, iya su waɗannan ne in na gama shi kenan zan tsaya. Hey. ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ويحرم محدثي الصلاة مس المصحف بيدي yace malam eh wasabi fi masil qur'ani kal kabir eh tawa yace nan malam yayi tufka da warwara a littafi yace ina nufin mafhumin magana shi wato malam ya ce ya haramta, da ya dauko haramcin nan ya hada da mai hadasi, ya hada da mai tawafi, ya hada da har da mai daukan taba Alkur'ani, duka ya hada su a haram. Da ya je can wajen yaro kuma sai ya ce shi kuma yaro makaruhi ne, ya dauki alqur'ani mai girma haka ne ko yawa nan ne mahallin ishkalin me yasa malan ya bambanta yaro da babba kuma duk alqur'ani ne kuma mushafi ne aljami'u lilqur'an ma yace mushafin da ya hade alqur'ani gaba ɗayan sa kuma a ce wannan makruhi ne wancan haramun ne akwai dalili saboda ai yaro ba haramu a kansa in an kira haram akan yaro an yi aikin banza an bata lokaci ba ilimi yace haramun ne yaro ya taba alqur'ani ba ilimi a ciki saboda yaro ba shi da haram dan haka koya yaro ya dauko alqur'ani rikiki to a matsayin makruhi ne ba haramun ba ba za a rubuta masa zunubi ba amma abin ki ne ba za a so hakan nan ba ba za a ce halal ba sai a bude wata kofa kuma sai wani ma ya sa yaron sa ya bude masa ya rike yana karantawa amma sai aka ce sai aka nuna maka cewa na yaron ma ba a so amma ba zai yi a rubu a ce masa haramun ba shi makruhi wani hukunci ne da ba a rubutun zunubi a kansa amma haramun kuma hukunci ne da ake rubutun zunubi a kansa bai cancanci yaro ba sannan me yasa malam mai ahlari shi kuma yace wasabiyu fi masil qur'ani kal kabir yaro wajen taba alqur'ani kamar babba ne sai yace wa ismuhu ala munawilihi lahu laifinsa kuma yana kan wanda ya mika masa alqur'ani nan me yasa yace kal kabir yaro kamar babba ne wajen ba'a so yawa wajen ba'a so a taba babu sarki amma zunubin fa yana kan wanda ya mika masa inda wanda ya mika masa in ba wanda ya mika masa shi ya rarima ba zunubi amma ba'a so shi malam mai kace yace akwai wanda in ya shigo masallaci mutum ya ji liman ya ce walal ralin to shikenan kawai zai fita ba zai bi shi sallah ba to gaskiya wannan kuskure ne saboda ai akwai waɗanda haka suka tarbiyantu ra'in ita wannan ba din ne suka dauke ta haka ra ko ba haka ba kuma ita ra'un din dama ita ra ba ra bace ai ba ra bace malamin tajwidi suka ce duk wanda yace wa ra'un yace mata ra yayi kuskure ba ita ya fada ba da haka su wannan dadin din ra suke ce mata kuma dama harafi ne mai wahalar sha'ani eh to ko kai ne mallam ha to mun ce ralin me zai hana ma'anar ya bada ma'anar sai bayar eh mun ce anta ralu yanzu idan mutum ya ce maka anta ralu zaka jawo shi ko zaka jawo shi ba ha ka ji ma'anar kin nan ta fito ko inda ba ma'ana yace ma anta rallun zaka ce bai abun amma sai ka gane me yake nufi to kai ma ka bada ka yadda da ma'anar balle Allah da yake tausayin bayin sa yawa amma tarbiyyar ce ta karatun haka amma a gyara ta kuma shi yafi fa yawa nan ba muna magana cewa ya halatta aje a cikin haka bane lahani ne har yanzu wannan din lahani ne amma ba lahani ne da zai hana ai sallah ba amma idan mutum ya samu masallacin da ba wannan ba to yaje kan gane yau ba za ka zo da irin wannan lahanin ga makalewa masallaci ba kuma baka da hujja shi mai karantawan sai ya san uzuri kai baka samu ba sai ka je masallaci da babu irin wannan lahanin sai ka je kai sallarka ubangiji ta'ala ya mana rahmar abinda muka yi kuskure mallam amma nace mutum uku ba mutane sun gaji kuma wasu sun yi azumi na'am
da ba
makharijin su ba ɗaya bane ra tana fita daga tsinin harshe ne wanda ya hada da sauran hakori na sama ita kuma ba tana fita daga gefen harshe ne wanda ya hada da jikin turaman hakora ko na hagu ko na dama kaga ba su da alaka a makarantun su, ba su da alaka. Eh, kawai dai harafi ne mai wahalar faɗa gaskiya, kuma da yake harafi ne da yake iya karban ƙojoro. Wasu ma wala dalil za su ce wala dalil, sai ka ɗauka sun faɗa alhalin harshen suka shimfiɗa akan haddansu a tsakiya, suka shimfiɗa shi kawai sai bayar kamar ita ce. Wanda ya santa ya san ba ita ba ce, amma wanda bai santa ba zai ɗauka ala masu wala dalil. Kaga yanzu nan wanda bai sani ba zai ce kai mala ya iya faɗanta, amma wanda ya santa ya san ba ita ba ce, ba aurinta ba ne. Eh, ilimi ne mai zaman kansa gaskiya, ban san shi sosai ba, amma dai abin da ka faɗa ɗin ba haka ba ne. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.